بسم الله الرحمن الرحيم. To abin da yazo game da raka'atai dawafi Ubaydullah ya mutse ya haimin hadisi ya karbo daga Imam Malik shine ko babu salati ba'da subhi wal asr babin da yake bin wannan din to salatu ba'da subhi wal asr fi dawafi abin da yazo game da yin sallar raka'atai dawafi bayan asuba ko bayan la'asar Ubaydullah ya mutse hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab az-Zuhri ya karbo daga Humayd ibn Abdurrahman dan Auf cewa Abdurrahman ibn Auf cewa Abdurrahman ibn Abd al-Qari wanda yake daga Bani Qara a habarahu ya bashi labari cewa ya dawafi da Kaaba tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattab bayan sallar asuba yayin da Sayyidina Umar ya gama dawafinsa sai ya duba da ga rana ta fito ba sai ya ci gaba da hawa har ya dubu sadda taguwarsa abu da ake kira zituwa a nan ne sai ya salla raka'a biyu wanda yake ita ce raka'a ta dawafi ashe kenan ba a yin sallar raka'a ta dawafi bayan alfijir matakan rana ba ta fito ba a yanzu irin wannan musamman mutanenmu saboda koyi da wa'insu mu dai tsarin musamman kenan akwai wanda suka ce a iya yin raka'a ta dawafi saboda wato akwai sabani babba tsakanin malamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga duk wata sallah ta nafila bayan sallar asuba har rana ta fito ya yi hani daga sallar nafila bayan la'asar har rana ta fadi to yanzu wannan sallar nafila ta gaba ɗaya kenan to sallar nafila wadda take ta musamman ita ma ta shiga cikin wannan hailin koko ita ba ta shiga ba to shine aka samu sabani da su dai malikawa suna ganin ita ma ta shiga cikin wannan hali shi yasa a wajen su da mutum zai je ya shiga masallaci wannan wakacin bayan sallar asuba kafin rana ta fito ko bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi ba zai raka ba zai tahiyatul masjid ba saboda ko da yake wannan sallar ta musamman ce amma dai wakacin da hani ne daga nafila wakacin yin hani ne daga nafila amma akwai su malaman da suke ganin a'a ba haka bane to amma dai mu ga tsarin mu galibi da yake wato akan yi zara koyi ne da abin da aka ga wasu suna yi musamman wanda ake ganin to ai ko malamai ne masu koko ai jajayen fata ne wani da ya ga jaffata ya yi abu sai ya dauka shi kenan ko bisa hujja yake ba lalle ya zama yana da hujjar ba ba laraban ne dai amma ba ilimin shi ma yi ba sai a ce za a yi koyi da shi to ka'ida idan dai wato aka yi dawafi bayan sallar asuba to a masabar Imam Malik musamman in rana idan gari ya fara wayewa sai a jinkirta raka'a ta dawafin sai rana ta fito ta daga haka nan aka yi dawafi bayan la'asar musamman sanda rana ta fara jaja to dole a jinkirta raka'a ta dawafin sai rana ta fadi sannan a raka'a ta dawafin sannan a raka'a ta dawafin to wato da umrai ai duk abin da ya na dawafin in dai sallar zai sallar raka'a ta dawafin abin da yake hakkin sa sai ya bari sai rana ta fadi ko sai rana ta fito amma ba yake a sannan zai bai dan saurara har rana ta fadi ai magarba sannan yi ko kuma ya saurara har rana ta fito ta daga kadan sannan sai yi to wallahi amma hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abi Zubair al-Makki ya ce hakika na ga Abdullahi ne Abbasin yana dawafi bayan sallar la'asar sannan ya shiga rumfarsa ban san me yake aikatawa ba in yi dawafin nan dai baya tsayawa ya ce zai raka ta dawafi a sannan a sai ya shiga rumfarsa Ubaydu ya ce abin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abi Zubair al-Makki cewa Abi Zubair al-Makki ya ce na ga Kaaba tana wufinta bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ba wanda yake dawafi da shi saboda me saboda hangen cewa an ake dawafin sai an saurara har rana ta fito kafin a ce za a yi raka'a ta dawafi ko sai rana ta fadi sai sannan a ce za a yi raka'a ta dawafi Imam Malik yace wanda ya dawafi da kaba sashi a cikin bakwansa sannan aka yi ikamar sallar asuba akai ikamar sallar asuba kuma anan fa a gane akai ikama saboda a yanzu galibi masu kula da haramin sai ai in ma asuba ta kusa kai da kake da wafi baka da dama ka ci gaba da dawafi wai sai ka bari sai an yi sallar asuba tun ma wani lokacin ma ba a yi kira na sallar asuba ba sai nemi dakato a muda tsarin masaban mu in ka riga ka fara dawafin ka ci gaba dai ba daidai bane ka yanke dawafin ka wai dan kai rak'atai alfajiri ko kai shafa'i da wuturi saboda rak'atai alfajiri ragiba ce dawafin nan ko a tsarin malikawa da ka fara ya zama wajibi akan ka ka gama ba a tsaida wajibi dan a zo da sunna wajibi shine abin gabatarwa haka nan rak'atai alfajiri shafa'i da wuturi sunna ce suna rafa wuturi suna ce ka karfa amma dawafin nan in ka fara shi ya zama wajibi har ka gama shi ba a tsaye da wajibi dan a ce a zo da sunna shi yasa an kasan ba kai shafa'i da wuturin ba kai kanka hakkinka ne ka fara shafa'i da wuturin sannan ka ci gaba da dawafi in kana jin tsoron dawafin naka zai iya sada ka da asuba kuma abu dai ne za a yi ka dakatar da dawafin ka shine ai ikamar sallah ta farilla ikamar sallah ta farilla ita wannan gaba take da dawafi tunda sallah ai gaba take da haji asali a masabar Imam Malik cewa aka idan kana kan hanya zuwa Arfa ma amma ga sallar Isha ba kai ba in ka tsaya kai sallar Isha nan ba za ka iya zuwa Arfa ba har sai alfijir ya ke to ma'ana ba ka samu hajjin ka ba in kuma ka ci gaba da tafiya ka bar sallar Isha ka iya karasawa Arfa amma kuma zai zama ishar ba kai ta a wakaci ba zai zama kai ishar ba a wakaci ba suka ce ai sai ka tsaya kai sallar ishar ka hakura da hajji tunda sallar ishar nan gaba take da hajji ehin ila ya kawo su malaman na daga ba suka ce to idan ya zama mutum ya wahala daga nesa ne ya taho ba wanda dan ya ce ba dubara ya je abin ya zama ya sauka da gaggawa ba to ya ci gaba din saboda duban wahala saboda duban wahalar shi yasa komai da tsarin da ake bi komai da tsarin da ake bi malamai mun saba cewa kai kana cikin dawafin ma za a yi sallar janaza wasu da yawa a cikin su cewa kai kanka za ka bi sallar janaza ka karasa dawafin saboda sallar janazar nan tunda akwai masu yi kai ba farilla bace akan ka ba farilla kifaya ce in an samu masu yi shikenan in ba samu masu yi ba to shine yake ta zama lalle akan ka kai to ta zama lalle akan ka kai shi sai sallah tare da liman sannan ya gini bisa dawafinsa bisa abin dawafin da ya riga ya yi wato inda sallah farilla ce to wannan dole a dakatar da dawafi so domin ta kuma shi ma dai a gane dangane da tsari ba fi cewa aka yi sai kaga za a yi ruku'u ka tsaya ba ana kafara harama abinda ake bukata daga gare ka kai ma ka tsaya kai kabbara hana ba ka buli ma ba cewa aka sai ka ga raka'a za ta tsere ma kuma kai maza ka buli min ka dakatar da dawafin ba da an yi kabbara harama ka dakatar da dawafin ka ka ci gaba da buli ma ba ka san irin baiwa da rahama da Allah zai saukar ga masu sallan nan ba tsakanin kabbara harama da ruku ta yi tsakanin kabbara harama da ruku wata farla za a saukar musu wadda kuma za a sake saukarwa ba a dade ba a saukar da kamata ba inna lil rabbikum fi ayyami daharikum nafahatin ala fata'arru laha yana nan an ce kadisa a sannan to kadisa sai ka zo kai wata babba asara kana kokarin wai kai bara ka kan rage a dawafin da yake gabanka in an gama sallar sai ka karasa duk dawafin da yake gabanka to sai ya sannan kuma ya gini musu abu dawafin da ya sai ya cika bakwai sannan ba daidai ne ya ce zai sallah ba ya ce zai sallaci raka'a sai dawafi sai rana ta fito idan bayan asuba ne auta zaruba ko kuma wato rana ta faɗi idan bayan la'asar ne yana bin neman aka gama aka yi sallah aka gama to ya tashi ya karasa dawafinsa amma in karasa dawafinsa kuma ya zama lalle ya tsaya
sai an yi magarba sannan yi raka'a ta tawafi, ayan ko sai an yi rana ta fito sannan yi raka'a ta tawafi. Yace idan ya jinkirta su ana madrana na faduwa ya yi raka'a ta tawafi, amma idan ya bari har sai sallan magarba sannan ya zo da su, to sannan ba laifi da haka, ba laifi da yin haka, haka din ma ya fi kyau ya bari sai ya yi magarba sannan ya, amma ana rana na faduwa ya zo da su shi ke mai ta sunyi. Imam Malik ya ce ba laifi mutum ya dawafi dawafi daya bayan asuba, wato ana nufin bakwai daya, wa ba'da al-asr ko ba'da asr ya bakwai daya, amma sai ya kare bisa bakwai daya, amma sai ya jinkirta rakawoyin har sai rana ta fito. Irin yadda sai da namar ibn al-Haddad ya aikata, yasa wasu da yawa da suke cewa su malikawan suke tuna abin, amma kuma ganin yadda wasu suke yi sai ba tattautawa ka ga yana nuna rashin tsayawa a yi karatu, rashin tsayawa a yi ilimi, akwai wanda zai ta tutiya da malikancin, amma kuma ga abin da Imam Malik ma da kansa ya faɗa a nan, amma ya ringa ketawa saboda ganin to ai ga yadda wasu suke yi. To ya jinkirta su bayan la'asar har rana ta faɗi, idan rana ta faɗi sannan ya sallace su in ya ga dama, in ya ga dama ya jinkirta su sai ya yi sallar magharba sannan ya zo da su, ba laifi da haka. Ban kwana da Ka'aba ga wanda yake ya gama ibada da ya je yi zai fito daga Makka. Wallahi kamar hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Nafi'u, ya karbo daga Abdullahi ibn Umara, to Umar ibn al-Haddad ya kasance ya ce kada wani a cikin alhazai ya ce zai fito daga Makka sai ya yi tawafi da Ka'aba, domin ƙarshen ibada ƙarshen ibadu shine yin tawafi da Ka'aba, da tawafi da Ka'aba shi ma dai wannan yana cikin abin da yanzu aka sauya shi, zamani ya zo ba kasafai ake tawafin wada'in ba, saboda tawafin wada'in da ake galibi ba tawafin wada'i bane, idan mutum ya je tawafin wada'i kuma ya fito ya shiga kasuwa siyayya, ya fito kuma ya shiga gidan abinci cin abinci, ai bai ban kwana da Makka ba, ai yanda ake so yanda tsarin yake kana tawafin nan ya zamo ka gama zama Makka, fitowa za ka yi, fitowa za ka yi daga Makka, amma ba ka yi tawafi ka je ka yi kuma a Makka wai ai ka yi tawafin ka tun tawafin wada'in ka tun safi, ko wasu matan dare suke tawafin wada'i saboda gobe da safe za a fito daga Makka, a ga duk wannan ba tawafin wada'i bane a hakika, ai tawafin wada'i tawafin ban kwana da Makkan gaba daya, ka gama zaman ka a Makka za ka fito, da can san da yake akwai dama galibi da motar ma da za ta tafi da ku ake zuwa kusa da harami, a sauka a jiya tawafin wada'i ya dawo a shiga mota ta ci gaba da tafiya, kun baro gidan da jinku kun zuba kayanku a cikin mota fita za ku yi ko Madina ko Jidda, wannan ne motar ta tsaya ku je ku yi tawafin wada'in ku fito a ci gaba da tafiya, an yi tawafin wada'i kenan na hakika, kuna tawafin wada'in kun ban Makka. To Imam Malik ya ce a cikin farin sai da na Umar, domin ƙarshen ibadu shi ne a yi tawafi da Ka'aba, cewa wannan a cikin fahimtar mu Allah shi ne da sani, saboda faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya girmama wato alamu na ibadu na addinin Allah, to haka din yana daga alama cewa zuciyarsa akwai tsoron Allah a cikinta, yace da kun biya wato manafi ila ajalin musamman summa mahilluha ila albaytil atiq, sannan gurin soke ta gurin yin ta ibadin gaba daya karshe zuwa daki dai wanda yake da dadde baitin da yake abin kyantawa daga a ce wani azzalimi ya samu nasara a kansa, gurin kare duk ibadu gaba daya da gama ta zuwa Ka'aba ne baiti wanda yake abin kyantawa ko wanda yake da dadde. Wallahi shan hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Ibn Sa'id, cewa Umar ibn al-Haddad ya dawo da wani mutum daga Marwa Zahra da bai riga yi wada'i da Ka'aba ba, sai da ya tawaful wada'i sai da ya dawo da shi bayan yayi nisa yayi tafiya mai yawa amma yace ai sai ya koma wannan lafiya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik da ya karbo daga Ishaq ibn Urwata ya karbo daga mahaifinsa yace wanda duk ya tawafin kifara Umar ibn Zubair yake cewa wanda duk ya riga ya tawafin kifara to Allah ya taimake shi ya biya hajjin sa ya gama aikin hajjin sa lamarin da sha'anin ba wani dalili da ya tsare shi ya kamata ya zabo karshen rabuwarsa da Makka shine tawafi da Ka'aba idan ko wani abu ya tsare shi ko wani abu ya bijira gare shi sai Allah ya biya hajjin sa ya gama ya bashi iko ya gama aikin hajjin sa shi yasa idan kamar mace ce ta yi tawafin ifara amma kafin a zo wajen tawafin wada'i jini ya zo mata to shikenan wannan ba tawafin wada'in akanta sai ta fita kawai ba tawafin wada'in akanta ba sai ta tawafin wada'in da jinin ba ila ya kama da masaba suka ce idan ana sauraron daukewar jinin kamar a dacin da yake ana tafiya ta ayari ce akan raƙuma ne ko dabbobi to idan ana sauraron daukewar jinin a kusa kamar yin gobe ko jibi to sai a ce da abokan tafiyar ta to Allah su saurara mata har ta gama a tai tsarki tai tawafin sannan su tafi amma dai yanda shi Umar ibn Zubair yake nuna a ce ai kamar wannan ma idan ta fito din ba ta tawaful wada'i ba ba komai ba shine laifi ba wanda yake lami lafiya ya fito bai tawaful wada'i ba shine ake ganin yayi ba daidai ba Imam Malik yake da a ce wani zai zamo bai san cewa abinda ake nema daga gare shi ya zamo karshen rabuwarsa da Makka shine tawafi da Ka'aba ba har sai da ya fito ya taho ya bar Makka ba ni ganin sai ya aikata wani abu ba zan ce ya koma ba ba kuma zan ce sai ya bada wata hadaya ko wani abu ba ba komai yayi dai ba daidai ba tunda bai ilimi ba balle har ya san ga yanda tsarin yake amma dai ba abin da ya hau kansa sai dai in yana kusa ne da Makka bai nisa ba to wannan sai ya koma ya tawafi da Ka'aba sannan ya tafi wannan idan ka kada fara din kar a dauka yara tai da tsummayen sarifa yara tai da challam ara alaihi shay'a ban ga komai akan sa ba matakar da ya tawafin ifara matakar da ya riga ya tawafin ifara wanda yake rukuni shi kenan shi wannan idan ka da kar a fara zarafin ba wai yara tai da yan sarifa bane ja'a matattare matattare hukunce-hukuncen tawafi a nan an haɗa wasu hukunce-hukuncen dawa na tawafi an yi bayaninsu ubadu lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abi al-Aswadi shi ne Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ya karbo daga Urwa ibn Zubair ya karbo daga Zainab ƴar Abi Salama wato a bar rainan manzo sallallahu alaihi wasallama Zainab ƴar matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta gidan manzo ta girma ya ta karbo daga mahaifiyarta ita ce Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ta ce na kai gara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ban da lafiya sai ya ce ko ce ki tawafi daga bayan mutane alhali kina mahayya ki hau dabba kike ita ba za ta iya tawafin da kafafunta ba ba ta da lafiya a wannan wakacin sai manzo Allah ya ce to ta tsaya daga baya sai ta wato ta tsaya daga bayan mutane sai tawafin a nan to ta ce sai ne tawafin alhali ina mahayya ina kan wato raƙumina alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yana yin sallah taura da Ka'aba yana karanta suratu Dhuhr wa kitabin Masdur Allah ta amma dai sai ka daga Imam Malik ya kaba daga Abi Zubair al-Makki cewa Aba Ma'iz al-Aslamiyya sunan Abdullah bin Sufyan ya ba shi labarin cewa yana zaune tare da Sayyidina Abdullah bin Umar sai ya taba ta zo wa Sayyidina Abdullah bin Umar suna tambayarsa ta ce atabaltu ni na tau ina nufin in tawafi da Ka'aba har yanda na kasance a kofar masallaci sai jini ya zo min, sai na komo har sai da nan ya tafi daga gare ni, har yayin da na sannan na dawo zan shiga. Amma ina zuwa daidai kofar masallaci harakatu jima'a bawo, sai jinin ya sake dawowa na koma har wannan ya tafi daga gare ni, sannan na taho ina hayya da na zo daidai kofar masallaci sai jinin ya sake dawo ma. Zazan Umar ya ce da ita zahir dai wannan ko ina ma zaliki zahir dai wannan abin da yake samin ke shuri ne daga shaitan, shaitan ne yake haddasa miki zuwan wannan jinin haka, in kin bar mazan Ka'aba shi kenan jini ya dauke miki, amma kina zuwa kina dusar Ka'aba jini ya zo miki, aikin mu wayi wannan aikin shaitan ne. Shi yasa ki wanka sannan ki kunzugu da tufafi, sannan ki dawafi wato ki sa tufafi kasan al'auraki yanda ko jini ya zubo ba zai dugo a kasa ba, balle har ki bata kasa ko ki bata masallaci, sannan ki dawafin haka, ashe jinin istihara bai hana a yi dawafi da Ka'aba ba, yanda baya hana sallah baya hana sauran ibadu baya hana ma dawafi da Ka'aba. Wallahi kamar hadisi ya kaba daga Imam Malik, labari ya isa masa cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kasance idan ya shiga Makka alhali wakaci ya kure masa, wato wani lokacin baya shiga kenan, sai ran tara ga watan Zulhijja, wanda wasu da yawa ba suna Arfa, ɗayan yana sauri ya tafi Arfa kafin rana ta fada a ce ya je, to tsasan nan baya cewa zai tsaya da wafi sai ya fita zuwa Arfa kafin a ce ya da wafi da Ka'aba ko sa'a ya sa yi tsakanin Safa da Marwa, sannan ya da wafin bayan ya dawo. Shi yasa aka ce wanda ya je Makka alhali wanda ce ya kure, to da wafin kudumi ya tsaraya a kansa, da wafin kudumi yana cikin wajiban hajji wanda ake ba da jini in an bari, to amma wanda yake ya je Makka wato walwajibatu ghayra arkani bidam tajibirat min hada wa fuman kadim wa wasu bi sai mashuwin fi ma warakata tawafi in ta hatta ma ku yanda dan ashire kawo, to amma wanda yake ya je Makka a qurati in bai kasa ta fita Arfa ba ta yiwu ba zai samu Arfa ba, wato kafin ya je Arfa rana ta fadi, to sai ya kasa ta fita ya tafi ya kyale dawafin tukuna, sannan kuma dawafin ya tsare daga gare shi ba kuma za a ce sai ya bada jini ba. To Imam Malik ya ce wannan irin yanda aka ce Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin ashiratul mubashirun bil jannati yayi abin ne wanda yake ya halatta daidai ne in Allah ya so. An tambayi Imam Malik daidai ne mutum yana cikin dawafin da yake wajibi a kansa, ba dawafi na nafila ba, a'a dawafi ne wanda yake wajibi a kan mutum, mutum yana cikin dawafin kuma ya dakata yana hira tare da wani sai ya ce ba na san wannan lahu gare shi, yare suka ce ai da ba sai lallai dawafi na wajibi ba, ko da dawafi na mustahabi ne, ko da mutum yana dawafi na nafila ne, ba daidai ne ya yawaita hira da abokinsa ba, ya magana ɗaya biyu wannan ba shi ne laifi ba, don magana ɗaya magana biyu wannan da dama, amma kuma ya hira ta ɗore har amince ba mai ake ko a maida dawafin wani abu ba mai kwarjini ba, nan da ana hirar an fuskanci hirar ta ga ba a fuskanci cewa ana daura da ɗakin Allah ba, ba a fuskanci girmama wannan mahallin ba. To Imam Malik ya ce ba daidai ne ba wani ya dawafi da Ka'aba ko ya sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sai ko yana da tsarki, amma wannan a baya Imam Malik ya nuna cewa tawafin da Ka'aba shine sharadin sa zama yana da tsarki, sai tsakanin sa'i tsakanin Safa da Marwa an so ne ya zama yana da tsarki, an so ne ya zama yana cikin tsarki zai yi shi, amma ba sharadi bane, dan mutum yayi dawafi yayi sa'i tsakanin Safa da Marwa alhali bai da alwala, ko na cikin sa'in sa ya afku alhali bai da alwala, to sa'in nasa yayi, amma tawafi dole sai da alwala, sai da alwala kuma yanda ya faɗa a baya dama a ce ya gama tawafin alwalatu za ta warware aka ce je alwalatu in yi alwalat in ya zo ba zai ce raka ta yi tawafin nan take ba sai ya sake tawafin sannan yi raka ta yi tawafin cewa a fara da safa idan za a yi sa'i wajen sa'i a fara ta kan safa wannan ta mun hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq bin Ali dan Ali Zain al-Abidin shi kuma ya karba daga mahaifinsa Muhammad al-Baqir dan Ali Zain al-Abidin dan Hussein dan Ali ya karba daga Ja'far ibn Abdullah ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yana cewa yayin da ya fito daga masallaci wato irin wannan hadisan wata matashiya ce gare mu babba shi Muhammad ibn Ali jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gidansu shine babban gidan ilimi jikan sayyidina Ali ne wanda manzon Allah yake fada a hakkinsa ana madinatul ilimi wa aliyun baquha amma tare da haka gashi yake zuwa wajen sahabin kakansa shine Jabir ibn Abdullah wanda shi mutumin ma madina ne amma kuma yake karɓar ilimi a wajensa shi yasa wannan kamar matashiya ce babbar gare mu kaka ce yo ai ku ne kuka gaji ilimi ba za ka je wajen wani wanda ake hangen ai kasa yake da ko baka karɓi ilimi a ilimi duk inda ka same shi ko kana da naka ka je ka nemo ka ƙara akan naka kai ka ƙara gaba idan da a ce kana da ilimi fannoni tara ka kai duk inda ka kai a ciki amma aka samu wani shi fanni ɗaya ne da shi amma kai ba ka da wannan fannin ɗaya don ka je ka karɓo a wajen san ka ƙara ya zama goma kai ka ƙara ɗaukaka yanzu kanka ce za ka zauna kana tuti a shi ɗaya ne da shi kai ko tara ne da kai alhali ɗaya da yake da shi kai ba ka sani ba ka je ka karɓo wannan ɗayan ma ka haɗa da naka tara ka zama kana da goma ka ƙara cika ne ehin ka ƙara cika ne kaka za kana dukiya da gidanku ko wani abu a ka tsaya kai shi yasa duk za a gani ka ji san Muhammad al-Baqir abu wadda galibi daga Jabir ibn Abdullah shi yasa shine malamin sa to annahu qala ya ce Jabir wallahi ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuri yana cewa yayin da fito daga masallaci wato yana nufin safa da can safa inda take sai an bar masallacin Kaaba an yi tafiya an yi tafiya ba sannan ake kaiwa wajen ka da da masallaci da ake shine har ya sa safa ta shigo cikin masallaci shi ya kawo har safa ta shigo masallaci to alhali yana cewa za mu fara da abin da Allah ya fara da shi ya fara da safa haka kuma ya zo a hadisin Jabiru din dogo wanda Imamu Muslim ya fita Imam Muslim ya fita hadisin Jabiru akan ayyukan haji na manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake shine babban kundin malamai a babun haji ba hadisi dogo kamar wannan hadisin na Jabiru domin shi ya fada abinda manzo Allah ya tun daga fitowarsa daga Madina har aka dawo daga Arfa ya kawo abin ɗaya bayan ɗaya to wanda Muslim ya kawo shi cikakken sa to akwai kuma ruwayar cewa ibda'u bima bada Allahu bihi cewa ku fara da abinda Allah ya fara da shi wanda in an ce ibda'u bima bada Allahu bihi ya nuna kenan a kome ma ana bukatar haka ya zama kamar hujja ce kenan ga Shafi'awa da suka ce tartibi a wajen alwala wajibi ne addi a fara wanke fuska kafin a wanke hannu kafin a shafi kai sannan a wanke kafa haka din ayi wajibi ne ayi haka din wajibi ne ai wallahi ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga Jabir ibn Abdullah kamar dai wancan isnadin ne daidai wa daidai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsince idan ya tsaya bisa dutsen safa yana yin kabbara sau uku wato kuma wancan hadisin shine malamai suke cewa idan da ake shi da ya tashi sa'i sai ya fara daga Marwa ya taho safa to wannan tafiya ce kawai ya ba sa'i ba ce kayyar lissafa sai ya fara daga safar ya koma Marwa sannan ya yi daya amma wannan tafiyar da ya daga Marwa ya zo safa bai sa'i ba tunda cewa akai ga daga inda ake farawa shi yasa ya fara daga safar sannan ya tafi Marwa to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tsaya kan safa yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace la ilaha illa Allah la wahdahu la sharika lahu dai murko da alhamdu ala kulli shay'in gadiru yana aikata wannan hassa uku yayi addu'a sannan ya gangaro ya tafi Marwa in ya je Marwa ita ma ya haukanta ya tsaya ya aikata kamar haka ya kafara sau uku yace la ilaha illallah wa la sharika lahu dan kullu alhamdu ala kulli shay'in gadiru sannan saki maimaitawa ya kafara uku ya saki fadan wannan sannan saki komawa ya kafara uku ya saki fadan wannan an ce hawa kan safadin nan da hawa kan Marwa mustahabi ne ba lalle bane sai an hau kan safar ba lalle ne sai an hau kan Marwa ba mutum ma daga gindin safar ya juyo shikenan sa'ayin sa yayi amma an so ya hau wannan kuma cewa an so a hau din a haƙƙin maza ne musamman malikawa suka ce a haƙƙin maza ne amma banda mata mata su ba su gare su ba ma su hau kawai suna zuwa gindin safa su juyo su tafi Marwa suna zuwa gindin Marwa su juyo su dawo safa ka su ce su sun hau ba lalle sai sun hau ba to wato hawan ba ko su a haƙƙin su ba mustahabi bane ma to wannan tabin hadisi ya kalba daga Imam Malik ya kalba daga Nafi'u cewa Nafi'u ya ji Abdullahi ibn Umar alhali yana kan safa yana addu'a yana cewa ya Ubangiji kai ne kace hakika kai ne kace ku roke ni zan amsa muku na san ku Allah baka saba alkawarinka alkawari ne kai cewa duk wanda ya roke ka zaka amsa na san baka saba alkawari ya Ubangiji ina roƙonka irin yadda ka shirye da ni ga musulunci kar ka taba raba ni da musuluncin nan har ka karɓi raina alhali ina musulmi wato yayi addu'a babban addu'a dan babban abinda bawa zai samu ai ba irin ake yayi wa fati yana musulmi duk abinda aka samu ba a samu wannan ba an yi babban asara duk kuma abinda aka rasa in an samu wannan ai ba ai asara ba in dai an samu wannan ai ba ai asara ba mutum mutum ya mutu musulmi madawwamarsa aljanna madaga mutum bai mutu musulmi ba madawwamarsa wuta sai ya sa babban magana kenan to wata tare a cikin hukuncin hukuncin sa'i da wato matattara hukuncin hukuncin sa'i wallahi jami'in hadisi ya karɓa daga Imam Malik ya karɓa daga Shami ibn Urwata ya karɓa daga mahaifin sa Urwata ibn Zubairi cewa shi ya ce Urwata ibn Zubairi ya ce na ce da Aisha uwar mummune kanwar mahaifiyarsa alhali sannan ina yaro qaulallahi tabaraka wa ta'ala kin ga fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace inna safa wal marwata min sha'irillahi hakika dutsen safa da dutsen marwa suna daga alamun addinin Allah wanda duk yaje haji ga kaba ko yaje umra ba da yace akan sa dan yayi tawafi da su sai yayi wato yayi sa'i da su tunda an ce ba da yace akan sa ashe kenan ma in mutum bai ba shi ma ba laifin dan ba cewa akai wajibi ne a kansa ya sa'ayi a kansu ba cewa akai a'a ba laifi a kansa dan ya yi sa'ayin da su sai Aisha ta ce da Urwatu a'a ba haka ba ne inda ka fahimta ba haka ake nufi ba yayin da ai da ma'anar yadda kake faɗa ne da sai aya ta zama ba laifi a kansa Allah ya dawwafa bihima a ce bai dawafi da su ba shi yasa dan an kore laifi a yin abu ba wai ana nufin abin nan ya zama ja'izi ba ta yi zama sunna ce ko mustahabi ko kuma ma ya zama wajibi ta yi zama wajibi abin da yasa aka saukar da wannan aya ta wannan ayar an saukar da ita ne a game da mutan Madina su idan za su yi harama sai sun je gindin gunkin Manatu sannan suke harama da haji ko umra ita gunkin Manatu tana daura da Kudaidu ko da ake kira Kudaidu sun kasance suna ganin laifi ne a ce sun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa saboda Safa da Marwa wasu gumaka ne a kansu wasu da suke girmama Manatu su zo su girmama wani gunkin kuma ai kamar sun yi ba daidai ba yayin da musulunci ya zo suka ta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan sai Ubangiji ya saukar da ayar hakika Safa da Marwa suna daga alamun addini na Allah wanda duk ya je haji zuwa Kaaba ko ya je umra zuwa Kaaba ai ba laifi bane dan yayi sa'ayi tsakaninsu da aka ce ba laifi ba ne ba wai ana nufin ja'izi ba ne kenan a'a ana nufin wajibi ne kenan in an ce abu ba laifi a cikin aikata shi to ta iya zama ja'izi ta iya zama mustahabi ko sunna ko wajibi balla ta min hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Shami ibn Urwata cewa saudatu ƴar Abdullahi ibn Umara ta kasance tana auren Urwatu ibn Zubairi tana auren Urwatu ibn Zubairi ta fita tana tsawari tsakanin Safa da Marwa ko a haji ne ko umra tana takawa da kafa ka kasance mace ce mai tsawo ta zo lokacin da mutane suka gama sallar isha amma ba ta gama tawafinta ba bil ula min asubah aka kira kiran farko na asuba shine ta kare tawafin tsakanin sallar asuba da kiran nan na farko kafin ta gama kafin ta gama sa'ayin nan tsakanin Safa da Marwa sai da diddare kusan diddare asuba ta kusa sannan ta gama Urwatu ya kasance wato wannan abin da yasa aka kawo shi an gane ba wai dai asubanta yanda ta yi a'a ana so a ja hankalin mutane akan cewa kenan in dai mutum zai iya ko da kaka ne ya daure da kansa kai ya ce sai an dauke shi akan wani abu ya daure da kansa din ya so ko da dadewa dai zai yi kan ya gama to gwamma ya haka din kenan kamar ita wannan saudatu da ta hau wani abu ko an dauke ta akan wani abu ai ba za ta yi wannan dadewa ba ko ba za ta yi wannan ko kusa ba za ta yi wannan dadewa ba amma dai tare da haka ta taka da kafarta wa Urwatu ya kasance in ya gansu suna tawafi ko sa yi akan dabbobi yana hana su masu hannu mai tsanani su ringa cewa ba su da lafiya ne yadan kunya suna jin kunyarsa sai ya ringa faɗa mana tsakanin mu da shi masu cewa za su yi tawafin nan ko sa yi akan dabbobi sun tabi sun yi hasara Imam Malik yace wanda ya mance bai sa yi ba tsakanin Safa da Marwa a umra bai tuna ba har sai da ya fita nesa da Makka sai ya tuna abinda yake wajibi a kansa ya dawo ya sa yi in ma ya zama har ya riga ya sadu da mata to duk wajibi ne ya dawo ya sa yi tsakanin Safa da Marwa sai ya cika abin da ya saura gare shi daga wannan umra tunda ita umra da ko haji in mutum yana cikin su ko ya bata su dole ya karasa dole ne ya karasa su sannan kuma wajibi ne wata umra kuma ya bada hadaya an tambayi Imam Malik daga mutum da wani ya gamu da shi tsakanin Safa da Marwa suka tsaya suna hira ko suna wata magana Imam Malik ya ce ni dai ba na son irin wannan ibada aka fuskanta a tsaya a yi ibada in an gama duk hirar da za a yi a yi Imam Malik ya ce wanda ya mance wani abu daga tawafinsa ko ya kokon zuwa a ciki bai tuna ba sai ko yana cikin sa a yi tsakanin Safa da Marwa wajibi ne ya yanke sa a yi ko da ya yi shida saura ɗaya to wajibi ne ya yanke ya koma sannan ya karasa tawafinsa da Ka'aba a bisa yadda ya tabbatar yadda zai zamo ya tabbatar tawafin ya cika ya sake raka ta yi tawafi sannan ya dawo ya sake fara sa'ayinsa ba dorawa zai ba a kan wanda da ya yi wani lafiya min hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Jafar ibn Muhammad ya karɓo daga mahaifinsa Muhammad al-Bakir ya karɓo daga mahaifinsa daga Jabir ibn Abdullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sauko daga Safa da Marwa yakan tafi har yayin da kafafunsa suka shiga tsakiyar kwarin nan sai ya tafiya da sauri har sai ya fita daga wannan kwarin da inda yake milenil ahararaini din nan na yanzu kwali ne wajen kwali ne wajen aka ce an so mutum ya zo wannan kwarin ya maza ya ga ya fita daga kwarin Imam Malik ya ce da cikin wani mutumin da yake ya jahilci bai san cewa ga yanda ake ba, yake shi Bala'a zai fara sa'i tsakanin Safa da Marwa kafin a ce ya yi tawafi da Ka'aba. Sai Imam Malik yace abin da yake wajibi a kansa ya koma ya tawafi da Ka'aba, sannan ya sa'i tsakanin Safa da Marwa. Idan ya zama bai san haka ba, har sai da ya zama ya fita daga Makka ya yi nesa ba da Makka, wajibi ne dai duk da haka ya dawo zuwa Makka ya tawafi da Ka'aba, ya sa'i tsakanin Safa da Marwa. In ya zama hayya daga ya sadu da mata, sai ya dawo ya tawafi da Ka'aba, ya sa'i tsakanin Safa da Marwa, har sai ya karasa abin da ya saura a kansa daga wannan umrar wadda take batacciya. Sannan daga baya dole ne ya sake wata umrar kuma ya bada hadaya. Wajibi ne ya sake wata umrar kuma ya bada hadaya. To kuma yanda Imam Malik zai kawo hadisin nan na Jabiru a yanke a yanke, hujja ce ga malaman hadisi ko malaman musulun hadisi da suke cewa ne hujja ce a wani bari, yanda Suyudi yake faɗa wa ja'izun hasbuka ba'awran habari illa mihillal baki indal aksari, ya halatta hadisi dogo in ka ruwaito shi ka gutsuro wani waje a ciki ka kawo, don kana nufin ka kawo shaida akan wani abu, matukar dai haka din ba zai bata sarautar ragowar ba. Ko baitin da yake Suyudi ya kawo a cikin alfiyar hadis albaitul hadis tasa ya kawo ma kuma a cikin Kaukabul Sa'di, ko ya kawo baitin nan a Kaukabul Sa'di ya kawo shi kuma alkitabul hadisi. To nan da sai ku fara nan ko eh kware kware yana gama wannan ya iya yi, ya sa kamar irin wannan sai ya zama ta farkon ya mata sai sai kawai, dan in ya dawo ke ta biyu sai ya aske ragowar gashin kenan ko. To